إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرجع رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا مكة ومدينة نادي هكرا دبو دياد تليهدو دا أربعين دشدا وانديزو ديدا biyar ga watan uku a Gregorian calendar 2020 da ainihin wato bakwai abin nan da 20 da nawa da biyar ni na har na kai mu da bakwai dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyeti wanda yake nan cikin garin Gombe ana anguwar Bolari akan titin mai tama Yusuf Sule idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahana ko mumtahina wanda muka ce wannan sura ita ne sura ta 60 idan ka dauko daga fatihatul kitabi sannan kuma muka ce ta sauka a garin Madina sannan tana da ayoyi guda 13 mun kwana akan number aya ta 6 jiya za mu tashi kan number aya ta 7 insha Allah ala rahma
a'udhu billahi samian alim الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
kamar yadda muka yi bayani jiya bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana irin alaƙar da ya kamata mu yi da waɗanda ba mu ba ya kuma an karar da mu game da yadda annabi Ibrahim da Hida wanda suka yi imani da shi suka mu'amalanci wanda suka ƙi addininsu kuma suka ƙi tafarkinsu to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya karkatar da akala cewa fa akwai yiwuwar wannan gaba tamu da su ba za ta ɗore ba ta hanyar za su shigo addinin musulunci to daga nan ƙiyayya da gaba ta ƙare kaga wannan ke nuna cewa duk wani wanda za ka yi gaba da shi ko ƙiyayya da shi to ya zama addini ya sa kake gaba da shi daga lokacin da Allah ya haɗa ku cikin addini ɗaya to wannan gaba da wannan ƙiyayya da wannan cin mutuncin juna to ya kuma zo iyaka ƙarshe an gane magana da ke ko Allah ya ce asallahu akwai yiwuwar Allah subhanahu wa ta'ala an ya ja'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum ya sanya tsakanin waɗanda kuke gaba da su tsakaninku da su ainihin wato ya zama ya sanya mawadda so da ƙauna tsakaninku da su da kuna gaba da su jiya ko shekaran jiya ko satin da ya wuce ko watan da ya wuce ko shekarar da ta wuce yanzu kuma kauna ta dawo tsakankaninku saboda addini ya hada ku wallahu qadir kar kai babakin hakan domin Allah shine mai iko shine mai kaddarawa shine mai hukuntawa in Allah ya ga dama sai karkato da zukatan su zuwa ga addinin Allah kuma su karba addinin sannan kuma ku zama abokan juna abin kaunar juna wallahu ghafurur rahim kuma kar kai mamaki Allah madaukakin sarki ya gafarta musu abinda suka yi na kafirci a baya ya ainihin wato karbe su a matsayin musulmi matukar sun musulunta li'anna al-islam yajubbu ma qablahu domin musulunci yana kawar da abinda aka yi kafin shi yana tunkude shi saboda haka Allah ba zai kama su da shi ba wannan kamar yadda muka faɗa cewa ɗaya ne daga cikin dalilai da suke nuna kan cewa duk mutumin da ya zama namu ya zamanto a cikin da'irar addinin musulunci to babu mu babu faɗa da shi ko kuma gaba da shi ko kuma wani abin da yake makamancin irin wannan yasa Allah ya faɗa a cikin suratul anfal arrama huwal ladhi ayyadaka binasri sai ce ne na'am
law anfaqta ma bil ardi jami'an ma anfaqta bayna qulubihim walakinna allaha anfaqa bainahum innahu azizun hakim
Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa manzon Allah a cikin suratul anfal yace huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi Allah shine ya karfafe ka Allah shine ya ainihin wato saka maka kwanji da wanzi da karfi bi nasrihi da nasara daga gurin sa Allah ya agaje ka ya taimake ka ya karfafe ka da nasara daga gurin sa wa bil mu'minina sannan Allah ya taimake ka ta hanyar mu'mine da suka yi imani da addinin ka domin da an barka kai kadai ba za ka iya kai wannan addini inda kake bukatar kaiwa ba amma shigowar su da musuluntarsu suka yi imani da kai wannan sai zama nau'i na taimako a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa allafa baina qulubihim kuma Allah ya hada tsakanin zukatansu wanda da suna gaba da juna suna fada da juna sa ba sa ga maciji da juna Allah ya zo ya hada tsakanin zukatansu akan addinin Allah da musulunci da Qur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi da a ce Allah zai baka duk dukiyar duniya gaba daya ka ciyar da ita akan ka hada zukatansu ka hada fuskokinsu ka hada su su zauna lafiya Allah ya ce ma fil ardi da za a baka duk abin da yake na duniya ma allafta baina qulubihim wallahi baka isa ka hada abin da ke tsakaninsu na gaba da ainihin wato cin zarafin juna da suke yi ba walakinallaha allafa bainahum amma yanzu a cikin addinin musulunci cikin sauki Allah madaukakin sarki ya hada zukatansu gabaki daya innahu domin shi Allah subhanahu wa ta'ala azizun mabwayi ne ya buwayi kowa yadda ya ga dama haka yake aiwatar da al'amuransa hakimun kuma mai hikima ne cikin zartarwarsa da ayyukansa da harkokinsa da kuma kaddarawarsa duk abin da ya tahi za ka ga akwai gwaninta da iyawa da kwarewa da sanin makama a cikin al'amarin Ubangiji ina fata an gane da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki ya ainihin wato sanya kauna da kuma fahimtar juna tsakaninku saboda Allah ne iko ne akan haka kuma yana da dama ya haka a tsakankaninku Allah madaukakin sarki ya ce la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ba game da waɗannan da ba su yaƙe ku a cikin addinin musulunci ba wa lam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku daga cikin gidar dajinku ba ma'ana waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su kuma fitar da ku daga cikin gidajenku daga garin Makka suka kore ku zuwa Madina ba ko kuma a'a ko a yanzu abunan kafiran da suke zaune da mu lafiya ba su yaƙe mu ba ba su haɗa mana kutun gwila ba ba su haɗa mana jagwal ba ba su kawo mana wata tasgaro cikin mu'amalar mu da su ba ba wata rigima tsakaninmu Allah ya ce to bai hana mu ba an tabarruhum ay an tuhsinu ilaihim ku kyautata musu ku zauna da su lafiya in sun zo da gudunmuwa da neman taimako ku taimaka musu in ba su da lafiya ku je ku gaishe su in wani abu ya hada na hidima wanda suka samu abin farin ciki ku taya su murna ina fata an fahimci magana mutu gaba to so saboda haka Allah bai hana ku wannan ba akwai hadisi guda biyu da zamu buga misali da su akan wannan hadisi na farko shine hadisin asma'u asma'u ainihin wato mahaifiyarta ta kawo mata ziyara tun daga makka har zuwa madina wanda wannan mahaifiya ta ba musulma bace da tazo sai asma'u ta kita tarbeta ta kita sake mata fuska ta kita nuna mata haba haba sai ta tahi he ta tafi gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi ga mama ta tazo amma fa ba musulma bace shin ya halatta gare ni in kyautata mata mata mu'amala mai kyau in tarbeta in bata abinci da ruwan sha in mata shimfidin gurin kwanciya in bata ruwan wanka in mata kaza in mata kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sili ummati ki sada zumuncin mahaifiyarki ki kyautata mata ki mata duk abin da ya kamata ki duk da cewa ba musulma bace me dalili saboda bata cikin wanda take jaza wa musulunci fitina ina fata an fahimta bata cikin wanda take yakar addinin musulunci bata cikin wanda take cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka annabi ya bawa asma'u dama cewa ki sada zumuncin mahaifiyarki hadisi na biyu hadisin wannan ba yahudi wanda yake hidima gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kai komo wata rana sai jinyar ajali ta kama shi da jinyar ajali ta kama shi sai manzon Allah ya dauki tawagar sahabbai yace ku zo mu je mu duba wannan bawan Allah yaro ne karami bai wuce shekara 10 ko 8 ko wani abu ba manzon Allah ya shiga aka bashi guri yaje har kan wannan yaro ya zauna a daidai kansa sahabbai suka kewaye shi annabi ya tambaye shi kaifa tajiduka yaya kake jin jikinka yace da sauki annabi ya mar addu'a Allah ya baka lafiya Allah ya tashi kafadinka Allah ya warkar da kai ina fata an fahimta bayan da ya gama wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tayin shiga addinin musulunci to sai yawo yana so ya karba amma yana jin kunyar babansa dan haka sai ya gwaiwaye kai ya kalli manzon Allah sai kuma ya sake waiwaye kai ya kalli baban shi ya waiwaye kai ya kalli manzon Allah ya waiwaye kai ya kalli baban shi babansa sai yaga abun kunya ne annabi ya taso tun daga gidan shi ya debo tawagar sahabbai yazo har cikin gidan shi yazo duba dan shi kuma annabi ya wadan tayin shiga addini shi kuma ya hana shi yasa wani lokaci da mu'amala da zamantakewa mai kyau kake jan hankalin wanda ba musulmi bai shiga addininka yasa zaka ga idan wani musulunta aka tambaye shi me yasa ka musulunta sai ya fadi wata dalili wanda kai kana raina shi shi kuma shi ya burge shi yasa ya shigo addinin musulunci ina fata an fahimci magana so sai ya ga ya hana shi bai kyauta ba irin kalar mu'amalar nan da annabi ya masa in ya hana shi ai bai kyauta ba da haka sai ya ce masa ati abul qasim ka ba abin da baban qasimu ya gaya maka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan yana jin haka yaro sai ya juyo sai ya ce a bashi kalma annabi ya bashi kalmar shahada ya karba yana karbar kalmar ita ce maganar sa ta karshe dan haka yana karbarta Allah ya dauki rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana farin ciki yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari nagode wa Allah wanda ya tseratar da wannan yaro daga wutar jahannama ina fata an fahimci magana to kaga duk wannan mu'amala ce da ake yi ga wanda ba musulmi ba wanda musulunci ya nuna haka kamar yadda jiya muka kawo kissa ta Sumamatu ibn Usal wanda mun faɗi cewa Sumamatun nan yayi barnar da a cikin kafirai wanda suka yi barna irin tasa yan kadan ne ba wanda bai kashe ba ya kashe sahabbai ya drauna tasu ya ci mutuncin annabi amma annabi yasa aka daure shi a jikin fila bayan da aka kamo shi yayi kwana uku yana ganin annabi ya yake sallar sa da hidda sahabbai idan sun zauna mitin shin mitin suke akan kashe bayin Allah da cutar da mutane ko kuma mitin suke akan addinin su duk waɗannan mitin da za ka ga ana yi committee kaza ta zauna ba wani mitin da ake yi jama'a wanda ana tattaunawa akan ya za a yi a tara makamai a farwa wasu mutane jama'a haka ne ko ba haka ba amma su ya tabbata daga bangaren su an sha samun matsaloli aji daga guri kaza ana tattaunawa a wani coci yadda za a farwa wasu ko kuma a ce ana zargin wani coci cikin silin din sa akwai makamai an ajiye saboda tsambanin rigima ko fada haka ne ko ba haka ba an sha zarge zarge irin waɗannan abubuwa to amma mu addinin mu addini ne na a zauna lafiya da wanda ya nemi mu zauna lafiya shine kafiran amana da Allah ke bana bayani yanzu akan su cewa kada mu tutar da su kada mu hantare su kar mu zage su in ma suka nemi gudunmawar mu mu ba su kamar yadda yanzu muka ji waɗannan ruwayoyi guda biyu zuwa uku wanda suke nuna kalar mu'amalar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ba musulmai ba ina fata an fahimci magana saboda haka Allah ya ce bai hana mu dangane da mu kyautata mu'amala irin wannan da su ba saboda ainihin wato irin wannan shine Allah malai yake cewa ay la yanhaakum anil ihsani ilal kafarati alladhina la yuqatilunakum fid din wa la yu'anu ala ikhrajikum kan nisa'i wadda'afati minhu Allah bai hana ku ba ku taimaki waɗanda suke basu yaƙe ku ma kuma basu taimaka wajen a yaƙe ku ba domin akwai munafikai cikin su su ba za su fito ai fada da su gaba da gaba su bayyana cewa suna fada da kowa amma kuma duk wata hanya da za su taimaka wa mai fada da ku a ƙarƙashin ƙasa to za su je su don aka gano su cewa lalle ba sa cikin masu yakar mu amma suna cikin wanda suke taimakawa a yaƙe mu a ƙarƙashin ƙasa to su ma suna cikin layin waɗanda ba za a taimake su ba ina fata an gane saboda me saboda suna munafurtar mu ta ƙarƙashin ƙasa to shine yace kamar yadda a malamai suka ce kamar mata daga cikin su da kuma raurana daga ainihin wato cikin su yasa hatta zamanin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka ga sahabbai suna kyautata irin waɗannan mutane ko da dai ba musulmai bane wata rana sayyidina Umar ya fito yana zagayawa a cikin garin Madina sai yaga wani tsoho yana aikin karfi ba musulmi bane yana aiki da kyar sai in yi aiki na minti uku sai ya nemi guri ya huta sai Umar yazo ya same shi ya tambaye shi yace bawan Allah baka da yaya ne da za su taimaka maka su yi aiki su samu kuɗi su kawo maka ta abinci ka sha yace wallahi ba shi da yaya yace to me yasa kake wannan karfi ba za ka zauna ba a taimake ka sai ce a'a gwamnatin musulunci ta tsara cewa in dai za mu zauna a ƙarƙashinta sai mun biya kuɗin jizya ina fata an fahimta so shine na fito ina aiki idan na samu wannan kuɗi na jizya sai na je na kai san in zauna lafiya da gwamnatin musulunci dan saura kuma in je in ci abinci Umar sai ya fashe da kuka yace ba mai maka adalci ba idan mun karbi kuɗi a hannunka kana cikin ƙuruciya yanzu kuma ka girma mu ce sai ka yi aiki ka sake kawo mana dan haka ka tattare naka yanaka ka koma gida Umar ya tura aka ɗauko cikakken adireshinsa ina fata an gane full address nasa gidansa matansa nawa ƴaƴansa nawa me yake bukata Umar ya saka shi a cikin bota kullun ƙarshen wata sai an kai masa kusan akalla naira miliyan 30 kudin Najeriya a yanzu in kai kwambatin din kudin da aka ce Umar yana sa ana ba ya kai kusan miliyan 30 yanzu wannan sune shugabanni na Allah da Annabi ba na Allahro ba ina fata an fahimci magana wanda ba ma nasu ba wanda ba nasu ba ma tunda Allah ya ce tunda ana zaune lafiya da su a kyautata musu basu cikin kunci da tashin hankali ba suna agaza musu suna taimaka musu to wannan duka yana daga cikin karkashin wannan magana ta cewa la yanhaakumullahu Allah bai hana ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din ku kyautata wa waɗanda basu yaƙe ku a cikin addini ba walam yukhrijukum min diyarikum kuma basu fitar da ku daga cikin gidaddajin ku ba an tabarruhum da ku yi musu adalci ma'ana ku kyautata musu wa tuqsitu ilaihim kuma ku yi musu adalci yasa ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al muqsituna ala manabirin min nuri masu adalci cikin mutane al adlu abinda ake nufi da adalci shine dora abu inda ya dace ina fata an fahimta inda duk ya dace a sa abu a sa shi a gurin to wannan shi ake kira adalci so waɗanda suke da adalci a cikin ɗabi'unsu tun daga shugabanni har mu mabiya matukar ko magana zakai adalci an gane magana da kyau ko wannan yasa Allah ya ce ko magana zani to mu yi kokari Allah ya ce wa idza qultum in za ku yi magana fa'adilu ku yi adalci cikin magana walau kana dha qurba ko da wanda za ku yi magana akan sa din nan yana mafi kusa da ku ko babanka ne yayi ba daidai baka ce baba baka kyauta ba wannan abin da kai ba daidai bane Allah yace idan kuna ganin suna da girma fallahu aula bihima ai Allah ya fi su girma ai ko ko ba haka bane duk wanda kake ganin ka ce bai kyauta ba kana ganin kamar ka ci mutuncin sa matukar dai bai kyauta din ba to wanda yace ka ce bai kyauta din ba ai ya fi shi shine Allah haka ne ko ba haka ba da haka Allah yace koda wanda za ku magana akan sunnan iyayenku ne ko wani mafi kusa da su kuna ganin suna da girma Allah yace fallahu aula bihima Allah ya fi su cancanta ku ji tsoro ko ku ga girman sa ku faɗa musu gaskiya ba wai su din kansu ba ina fata an gane magana a wani guri ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kyamar wasu mutane a cikin ku ta hana ku ala Allah ta'dilu ba za ku musu adalci ba akan ba za ku musu adalci ba dan baka san mutum ko baka kaunar shi ko kuma a'a ba jam'iyyar ku daya ba ko kuma a'a ba garin ku daya ba ko ba yaran ku daya ba ko ba kabilar ku daya ba ko ba yankin ku daya ba ko kuma a'a yana sai da irin kayan da kake sayarwa ka san yanzu wai har in kana sai da irin kayan mutum sai dinga gaba da kai da fada da kai kawai fa sana'a ce ta hada ku wai dan me yasa zaka sai da irin kayan sa ina fata an bayyana magana saboda haka duk abin da zai hada ku Allah ya ce kar ku yadda wannan yasa ba za ku yi musu adalci ba Allah ya ce idilu ku musu adalci huwa aqrabu littaqwa wannan shi yafi kusantar da ku zuwa ga menene zuwa ga tsoron Allah subhanahu wata'ala dan haka Allah madaukakin sarki ya fada ta haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa almuqsituna ala manabirin min nurin an yaminil arsh masu adalci cikin mutane cikin maganganun su cikin aikin su cikin duk abin da za su yi Allah ya ce suna manzo Allah ya ce suna ainihin wato kan minbarori na haske an yaminil arshi a hannun daman al'arshin ubangiji Allah ka sa muna cikin wadannan manzon Allah yace alladhina ya'diluna fi hukmihim sune wadanda suke yin adalci in sun zo hukunci wa ahalihim kuma suke wa iyalansu adalci ba sa karkata zuwa ga wata su fifita dayar akan dayar ko kuma su dinga yi wa sauran ƴaƴansu hidimomi suna watsar da ƴaƴan waccan ina fata an gane domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi cewa man kanat lahu imra'atani duk mutumin da ya zama Allah ya bashi mata guda biyu famala ila ihdahuma sai ya karkata zuwa ga ɗayar yana mata abin da bai wa ɗayar jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilu Annabi ya ce ranar tashin kiyama zai zo gefen sa guda ɗaya yayi shanye yayi paralyze dan Allah ya nuna zaluncin da yayi tun kafin a kai ga hisabi to ga matsayin sa ina fata an fahimta dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahalihim da iyalansu wa ma wullu da abin da aka basu na jagoranci ko na ainihin wato mulki suna karkashin su to suna kokarin yi musu adalci akan irin waɗannan abubuwa din an gane ko Sai Allah ya ce innama yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid-din. Wadanda Allah ya hana ku ku kyautatawa ko kuma ku taimaka ko kuma ku yi musu wani abu na ainihin wato tagomashi sune wadanda suka yake ku a cikin addini wa akhrajukum min diyarikum kuma suka fitar da ku daga cikin gidaddajinku duk wanda kuka gano shi mugu ne a cikin su yana yakar ku ko ta karkashin kasa ko ta saman kasa gaba daya ko a zahiri ko a koye kuka gano shi Allah ya ce to ban yadda ba addini na bai yadda ba ku ce za ku jibinci lamarin su an gane magana da kyau ko wa zaharu ala ikhrajikum kuma suka ainihin wato fito karara suka taimakawa wasu akan a fitar da ku daga cikin gidaddajinku daga ruruwanku anta wallahum Allah madaukakin sarki ya hana ku akan ku jibinci lamarin su ko ku taimake su domin duk abin da za ku yi musu na jibin tallamari da taimako to wani nau'i ne na ƙara musu ƙarfi akan su ci gaba da yakar ku haka ne ko ba haka ba kun ba su kuɗi za su yi amfani da kuɗin su yake ku dama suna cikin yakar ku kun ba su appointment za su yi amfani da appointment din su yake ku dama suna cikin yakar ku in kun ba su jari za su yi amfani da jarin su yake ku dan dama suna cikin yakar ku jama'a kun fahimci magana da kyau ku waɗannan Allah ya ce ban yadda ba saboda na san in kuka basu duk taimakon da kuka yi musu to za su yi amfani da shi wajen tutar da ku ai innama yanhaakum an muwalati haula alladhina nasabukum bil adawati bale yace abinda Allah ke nufi shine Allah ya hana mu dangane da muwalati jibintan lamarin haula alladhina nasabukum bil adawa waɗannan mutanen da suka kafa tankar adawa tsakanin ku da su an gane ko faqataluukum suka ci gaba da yakar ku wa akhrajuukum suka fitar da ku daga cikin gidajen ku wa awanu ala ikhrajikum suka ta taimakawa ma akan a fitar da ku yanhaakumullahu azza wa jalla am muwalatihim Allah madaukakin sarki ya hana ku dinga jibintan lamarin su kuna taimakon su wa ya'murukum bi muadatihim abu adatihim Allah yana umartar ku kuma ku ci gaba da kin su da gaba da su thumma akkadal wa'ida ala muwalatihim faqala sai ya kara karfafawa akan ci gaba da gaba da irin waɗannan kafiran da suke da irin wannan ɗabi'ar Allah ya ce wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimuna wanda kuma duk yake jin wannan maganar yake jin wannan ayar ya ci gaba da agazawa arna da kafirai ya ci gaba da taimakon su ya ci gaba da ba su karfi ya ci gaba da agaza musu cikin dukkanin al'amura Allah ya ce irin waɗannan sune cikakkun azzalimai ma'ana kafirai kenan sun zamanto kamar irin su an gane magana da kyau ko kamar yanda ya faɗa Al-Ra'd cikin suratul Ma'idah yace ya ayyuhallazina amanu نعم
إن الله لا يهدي قوم الظالمين
الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوانا نكوك إيماني أي من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء Allah ya ce kar ku riki yahudu kar ku riki nasara ababan so da kauna don Allah jama'a ku duba tun farkon ayan nan tun farkon surar nan yadda Allah ke mana tsawa akan mu jiki yahudawa a matsayin abin so amma yanzu ɗabi'un mu da halin mu da kigar mu da fitar mu da sa rigar mu da sa takalmin mu da askin mu komai irin na yahudu kalli matasan mu kaga yadda suka narke suka koma duk ɗabi'un su irin na yahudawa tufafi irin nasu aski irin nasu magana wani sai ya kwaikwayi wani bayahudi a duniya wani ƙwararren mawaki ko wani gogaggen dan ƙwallo makiyin Allah makiyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan zaka ga yana kwaikwayen sa yana irin abin da yake yi yana irin maganganun da yake yi yana cin abinci irin yadda yake ci yana sa tufafi irin yadda yake sakawa yana aski irin yadda yake aski duk wata mu'amalar sa da higarsa da fitarsa kamar wancan bayahudan dan ƙwallon ko kamar waccan bayahudiyar mawaƙiyar ko kamar waccan bayahudan mawaƙin haka yake duk qur'ani idan ka karaɗe shi tsawa ce Allah yake mana akan mu yi hankali da biye musu mu yi hankali da kwaikwayen ɗabi'un su da halin su amma kwamarawa ina ruwan su kwamarar ba ruwan sa kawai kwamarawa Allah ya kawo muku sauki kwamarawa Allah mala kwamarar ba ruwan shi ita jan aya da hadisi hi ba ruwan shi amman an ba'dhum awliya'u ba'd Allah yace ku sani su fa shahin su suna son shahi ne kawai ba sa son wallahi ba sa son ba yasa aka samu wani bai zu fito yace hi duk duniya ba abin da an tambaye shi wa ka fiso da duniya yace kyan wasa kyan wa fa ka yahudu tuba babu mala aka ce to wa ka fi kuma yace musulmi da musulunci karara ya fito ya fada wa duniya karara ya fito ya fada wa duniya kuma kai da ke gauraka ne wai kai har yanzu wannan mutum wai ne abun koyinka saboda baka da hankali dan haka shahin su Allah ya ce suna son shahi ne suna jibinta junan shahi ne ba sa jibintan lamarin ku ba sa taimakon ku ba sa kaunar ku na rantsa muku da Allah in ba dan Allah yayi alƙawarin sai addinin sa ya kai inda yake bukata ba wallahi summa tallahi da sun ga bayan mutuntuni wannan duk abin da kuke gani ba sa so kuna ga yanzu kwanan nan aka fito aka yi sanarwa cewa an ba da hutun menene makaranta saboda azumi ba haka bane cewa an bada hutu su tafi sai wasu jahar Bauchi ta fara wasu jahohi su ma suka karba suka ce su ma sun bada hutu sai bayan Ramadan a dawo da na gwamnati da na ko ina ma an bada hutu sai ga sunan saboda tsabar kiyayya sai ga ciyaman naka ko dai kungiyar kan ta fito tana Allah wadare da abinda aka yi ina ruwanku ina ruwanku in ba kyamar addinin ba wannan dalilin yasa kuke ga muke jijiyar wuya da kumfar baki amma kai da ke gauraka ne baka san wannan ma'anar abin ba ina ruwanku da an ce an bada hutu jahar su ne suna da iko in ya ga dama ma ya ce ya rufe makarantun ma gaba daya ba shikenan ba amma fasa bokon gaba daya duka ma in zai ga dama to me na ku a ciki amma suka fito malam suna ta caccakar gwamnan Bauchi akan dan me yasa zai wannan abu dan me yasa dan ku gane Allah da yake faɗa mana ba sa kaunar mu kusan cewa ba sa kaunar namu ai Allah ba zai faɗi magana ta tashi a banza ba malam ina ruwan ba ruwan ku so kuma sannan akwai wasu munafikan musulmai suma da suma irin wannan abin idan an yi sai su fito suna surutu wai yana kara siyasar sa siyasar ka ta banza da wofi ana magana addini wa yake magana siyasa so saboda haka mu ji tsoron Allah duk inda za ka higa ka fita to ka tabbatar da cewa addinin ka ne kan gaba akan komai wannan shine gaskiyar magana dan suma haka suke addinin su ne kan gaba duk abin da suka tashi addinin suke gabatarwa kafin kowa kafin komai to dan me yasa mun ba mu haka ba kin su suka cancanci me su yi haka ko mu mu muka ba cancanta dan haka Allah subhanahu wataala ya nuna mana kan cewa lalle mu ta ka tsantsan da lamarin waɗannan mutane Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'dhin Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibinci lamarin su a cikin ku to shi ma yana tare da su Allah ya ce inna Allah la yahdi alqauma zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimi to sai Allah ya ce ni alaran ma mu je jana ga subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ya ku mu'minai ya ku musulmai ya ku sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idza ja'akumul mu'minatu idan mu'minai mata suka zo muku muhajiratin suna masu hijira ai halata kaunihim muhajirat famtahinuhunna Allah yace to ku jarraba su tukunna ku gwada su kafin ku yadda da su cewa da gaske ne hijira suka yi sun musulunta ne amma duk jarrabawan da za ku yi musu da gwadin da za ku yi kawai za ku lura da wasu abubuwa ne da za su ku tabbatar Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shine mafi sani game da imanin su ta iya yiwuwa abinda za su faɗa muku ya zama haka ne amma Allah ya san ba haka bane wallahi ta iya yiwuwa ya zama ba haka ba kuma Allah ya san haka ne Allahu a'lamu bi imanihinna Allah yace fa in alimtumuhunna mu'minatin in har kuka gano lallai da gaske su din mu'minai ne sun yi imanin da gaske fala tarji'uhunna ila al-kuffari to kar ku mai da su zuwa ga arna zuwa ga kafirai na makka lahunna hillul lahum domin waɗannan matan ba su halatta ga waɗannan kafiran ba na fata an gane walahum yahilluna lahunna haka su kuma maza mu'minai ba su halatta ga mata kafirai ba wannan ita ce fassara mafi inganci domin ba za ka mai da abun zuwa ga cewa su mazan ba su halatta zuwa ga su matan kafirai ba na fata an fahimta sai dai ka fassara cewa lahunna hillul lahun su mata kafirai ba su halatta mana mata mu'mini ba su halatta ga maza mai ba kafirai ba walahum yahilluna lahunna haka su kuma maza mu'minai ba su halatta ga mata kafirai ba ana fata an gane bayani zai kare biyuwa baya Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu to tunda sun gudo daga makka zuwa madina sun musulunta to ku mayar wa kafiran abin da suka ciyar suka ba su na sadaki ina fata an gane wala junaha alaikum babu laifi akan ku ku maza ku mata ainihin ku mata mu'minai abin nan ku maza mu'minai an tankihuhunna in sun gama idda ku aure su ina fata an gane idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su ladan su ma'ana sadakin su ku aure su sai Allah ya ce wala tumsiku bi ismil kawafiri kar ku rike igiyar aure da mata kafirai abinda ake nufi da musulunci ya yadda ka auri mata kafira mushrika to yanzu da saukar wannan ayar duk mutumin da yake da mata mushrika na so ku bambance tsakanin ba yahudiya da ba nasariya da kuma mushrika na fata an gane so da auren mushrika ma kansa halal ne to da wannan kalmar a cikin wannan ayar sai Allah ya rusa auren da duk aka daura tsakanin musulmi da mushrika mace da haka Allah ya ce wala tumsiku bi ismil kawafiri kar ku rike aure da igiyar kafirai mata kar ku rike igiyar aure da kafirai mata dan haka daga wannan kalmar duk wanda yake da mata mushrika to mun kashe wannan auren inji Allah was'alu ma anfaqtum to tunda haka ne idan kun sake su ma'ana auren ya mutu to ku karbi abin da kuka ba su na sadaki ina fata an fahimta wal yas'alu ma anfaqu su ma matan kafirai da suka gudo suka dawo na fata an fahimta hannunku suka zama mu'minai suna da yancin su nemi sadakin da suka kashe wa matan su kafiran a mayar musu da kayan su wanda za mu zo mu ji ya za a amayar da waɗannan shi yasa ake so gwamnatin musulunci ko kuma kumutun masallaci ya zama tana da wani asusu saboda irin wannan rigima yanzu wata kawai za ta gangaro daga dutsen ina mambila ko wani daga dutsen mai sunan mai tunkune ko waye ne sai ta zo ta ce ta musulunta sai kuma aka samu bata christianity bata menene yahudanci to a ka'idar musulunci irin wannan matar sai an nemi abin da ta karba na sadakin mijinta lokacin da suka yi aure a wancan kafircin ammer kun gane magana da ke ku to yanzu da Allah liman ne zai nema muku misali zan yi alramma liman ne zai nema wannan shine dalilin da yasa kuke ga ake so a ce duk wata organization na musulunci ko duk wata committee ko duk wani masallaci ko duk wani guri da ake gudanar da harkokin addini a lokacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai baitul mali irin wannan rigingimin in sun taso wa addini Annabi cewa yake a diba aje a warware matsalar shikenan kawai an gama amma yanzu ku rena malamanku da limamanku kuna ganin kun kawo musu kudin masu za su azurta kansu da shi ko ba haka bane alramma alhalin ga ayyuka na musulunci iri iri yanzu da zan tada shugaban committee mu nan nace zo yayi bayanin ayyukan da ke gaban mu a wannan masallaci wallahi wannan ku ba zai iya tashi anan gurin ba saboda yawan ayyukan da kudaden da za su ci wajen gudanar da su to wannan shine dan haka ubangiji subhanahu wataala yace was'alu ma anfaqtum ku karba abinda ku tambaye abinda kuka ciyar da su na sadaki idan ainihin wato suka zamanto sun bar hannunku wal yas'alu ma anfaqu haka su ma idan sun dawo hannunku to su karba abinda suka bayar na sadaki zalikum hukumullahi wannan shine hukuncin Allah ya hukuma bainakum wanda yake yin sa a tsakaninku wallahu alimun Allah masani ne hakimun kuma mai hikima ne cikin al'amarin sa sai Allah ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari idan kuma wani bangare na matanku ya kubuce muku zuwa hannun kafirai ma'ana kana aure da matarka musulma sai ta yi ridda sai ta koma garin makka gurin kafiran quraishawa fa'aqabtum kuma sai aka yi yaki sai kuka samu ganima wannan jumlar haka ake fassara ta jama'a to fa'atul ladina dhahabat azwajuhum matan nan ko mutanen nan da matan su suka yi ridda suka koma hannun kafiran makka to ku ba wa mazajen su mithla ma anfaqu kwatan kwatin abin da suka ba wa wadancan matan na sadaki ada saboda a rage masa radadi mutun ne yana musulunci jama'a sai matarsa ta ridda sai ta gudu makka dan zamu zo mu bayani dalla dalla an gane magana to sai Allah ya ce dan ararahi zuciyarsa idan aka yi yaki aka samu ganima kafin a yi rabo a ware wasu dukiya mai tsoka a ce a cikin ku jama'a waye su waye da waye ne matan suka ridda suka koma makka gurin kafirai wannan ya daga hannu ya ce gani wannan ya daga hannu ya ce gani sai a ce to kai ga miliyan 2 kai ga miliyan 5 kai ba ga 3 kai ga kaza sai ku je su amfani da su wajen auro wasu mata daban ina fata an gane magana to shine yake cewa fa'atul ladina dhahabat azwajuhum ku bawa waɗannan da ainihin wato matan su suka gudu mithla ma anfaqu kwatan kwatin abinda suka ciyar da matan lokacin da suka aure su sai Allah yace wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minuna ku ji tsoron Allah wanda da shi kuka yi imani to wannan aya ko wannan ja da alramma yayi jama'a akwai maganganu masu dimbin yawa a karkashin shi malaman fiqhu sun kai sun komo akan waɗannan ayoyi amma bari mu dan taba kaɗan daga cikin abin da Allah ya sanar da mu mu bar sauran ilimi zuwa ga Allah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah dama yace ba a ba ku komai daga cikin ilimi ba sai dan kaɗan kuma wa kuka kulli dhi ilmin ali duk wani mai sani to akwai wanda yake sani sama da shi idan ba ku manta ba a lokacin da muka fassara suratul fatihi mun kawo hadisi da yake magana akan sulhul hudaybiya to sulhul hudaybiya ya kunshi wasu columns da yawa ma'ana wasu paragraph da yawa lalle za a yi kaza annabi ya ce ya yadda lalle za a yi kaza annabi ya ce ya yadda lalle za a yi kaza annabi ya ce ya yadda har dai ta zo paragraph din da aka rubuta ka'idar cewa duk mutumin da yake garin makka ya gudo madina da nufin zai yi musulunci to annabi sai ka yadda zaka dawo mana da ke garin makka annabi ya ce ya yadda a rubuta ina ga baku fahimci min anar ba ko mutum ne yana musulunci yana son musulunci sai ya hijira daga ina makka ya tafi ina to ka'idar sulhun shine annabi zai kama shi da hidda sahabbai su mai da hi makka kuma annabi ya ce ya yadda dan Allah akwai zalunci a wannan sulhun ko babu akwai zalunci mutum ya ce yana son musulunci ya gudo garin makka kuma a ce kafirai su ci a madina kuma kafirai su ci a mayar musu da shi haka fa akai sulhun fa shi yasa sayyidina ali da aka zo ana shine sakataren annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na rubuta sulhun akwai gabobi ne da aka zo sayyidina ali jefar da alƙalamin ya ce wallahi ba zan rubuta wannan ba manzo Allah ya ce kai hakuri ka rubuta domin farko cewa akai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai shugaban quraishawa kafiran makka sai ya miƙe ya tsalle yace inda mun yadda bismillahir rahmanir rahim da ma za a zauna zaman sulhu ai ba mu zadda da bismillahi bace ta sa muka ce sai an zauna an yarjejeniya wannan abin da kake ba gana a kansa shine ba mu yadda da shi ba sayyidina ali annabi yace masa goge yace ya rasulullahi bismillahir rahmanir rahim ni ali in goge yace a duba mana ya rasulullahi manzo Allah yace ka goge nace ni nace ka goge sayyidina ali hannunsa na karkarwa haka ya goge sai aka ce ka rubuta hadha ma salaha muhammadun sallallahu alaihi wa sallama bi kufari quraish sai shugaban quraish ya tashi sai yayi tsalle yace inda mun yadda rasulullahi ne da za a zauna zaman sulhu ai ba mun yadda rasulullahi bane mu dan haka ba wani maganar rasulullahi kawai a goge rasulullahi kawai mu abin da muka sani shine muhammadu dan gidan abdullahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah sayyidina Ali nan kan fa yafushi yace billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan goge ba sayyidina Ali ya fushi ya miƙe tsaye manzo Allah ya ce zauna la ilaha illallah malam sahabbai sun ga abin da suka gani malam duk wani romo muke sha a cikin addinin sai shegantaka da muke jazawa addinin Allah wallahi Allah sayyidina Ali ya ce wallahi annabi ba zan goge manzo Allah ya ce goge kai daga ƙarshe dai Ali ya ce wallahi ba zai goge ba manzo Allah ya ce nuna mun ina ne inda aka rubuta rasulullahi sayyidina Ali nuna masa yace ga gurin nan annabi ya karba alƙalami ya sa ya soke yace waqafa billahi shahida yace in su ba su yadda ni rasulullahi bane ai Allah ya yadda ni rasulullahi ci gaba da rubutu Ali wannan duk ya kunshi wannan fa shine sulhul hudaybiya da kuke ji ana ta magana sulhul hudaybiya cewa za a zauna lafiya amma ga ka'idojin da su suke so sai an yi su to daga ciki suka ce musulmin da ya baro garin makka ya yi hijira ya dawo madina to annabi ya rubuta da hannunsa cewa za a dawo musu da hi madina abin nan makka annabi ya ce ya yadda a rubuta kuma aka rubuta sannan duk mutumin da kuma ya tafi daga madina ya yi ridda ya tafi ina makka shi kuma ba za su dawo da manzon Allah shi ba ya koma gida dan haka ya tafi kenan annabi yace a rubuta ya yadda la hawla wala quwwata illa billah wai wannan annabin ne malan kake da abin fada akan sa wannan addinin ne da yayi adalci wa duk wanda yake tare da shi har ma ya tauye haƙƙin kansa dan ya kyautata wa wanda ba shi ba wai shine ake tsangwama a wannan zamanin namu saboda galibin su ba san tarihin musulunci ba ba san gwagwarmayar ya aka yi ta ba to wannan fa duk ya tsinshi wannan sulhun amma ko kun san daga ƙarshe su da kansu suka dawo suka ce sun tuba sun bi Allah sun bi manzon Allah a yaga takardar sulhun nan sun hakura za mu zo da maganar insha Allah cikakkiyarta amma dai a yanzu ina so in kawo mana muhalli shahid ne game da wannan ayar da yanzu Allah ke magana cewa idan mata mu'minai suka zo suna masu hijira a gwada su Abdullahi dan Abbas an tambaye shi ya kuke yi wajen gwada su yace rantsuwa muke saka su su yi in mace tace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ni musulma ce sai a ce hikenan je ki wasu malamai kuma suka ce a'a aya ta kusa da ta karshe ta cikin wannan surar ita ne ta tabbatar shine idan mata mu'mini sun zo za su yi maka mubaya'a su yi maka mubaya'a ala Allah yushrikuna billahi shay'an
ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'an
sannan fa
ولا يأتين بمهجر يبتلينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
نعم
فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
wannan aya tunda zamu zo kan tafsirin ta abinda kawai take magana shine idan mata suka zo maka akan suna maka mubaya'a to za su maka mubaya'a ne akan waɗannan ka'idojin ba za su yi shirka ba ba za su yi zina ba ba za su kashe ƴaƴan su ba ba za su zo da wani kirkirarren abu tsakanin hannayen su da kafafun su ba to Allah manzo Allah yace idan sun zo maka sun yarda da wannan to kai musu mubaya'a ka amince da imanin su ka amince da musuluncin su ina fata an fahimta to wannan shine wani wasu malami suka ce shine imtihanin da da manzon Allah yake musu idan sun zo kin zo kin zo musulunta eh to ka'idar shiga addinin musulunci ba shirka ina fata an fahimta ba zina ba kaza ba kaza ba kaza sai an karanta mata kaf in tace ta da sai a ce to shikenan kin zama musulma to a karkashin wannan idan wancan ka'idar sulhun da aka yi na cewa duk wanda ya dawo daga Madina ya tafi Makka ba za a dawo da shi ba kuma annabi ya yarda to me yasa aka ce idan mata sun zo maka mu'minai suna masu hijira ka gwada su sannan kuma ka karbe su in ka gwada su suka tabbatar da iman suka karbe su me ya faru annabi ya warware ai wannan sulhun da aka yi da shi kenan a ba haka magana take ba abin da ya faru malamai suka ce wannan yana daga cikin guraren da hadisi yazo da umumi ma'ana gamammiyar magana aya kuma tayi takhsisi na fata an gane umumin hadisin sulhul hudaybiya ya nuna da mace da namiji duk wanda ya tafi makka za a ne dawo da shi abin da ya tafi madina za a ne za a dawo da shi to wannan ayar he ta zo ta ce a banda mata ban gane ko kun gane ba banda ba su waye banda mata to wani zai tambaya me yasa banda mata sai malamai suka ce abin da yasa ya zama banda mata saboda mace tana da rauni idan aka bar ta karkashin auren menene kafiri to akwai wayar rinjaye ta tabi addinin sa dan haka Allah yace su kan idan suka yi hijira suka taho to baya cikin sharadin wancan hadisin na sulhul hudaybiya cewa za a mai da su ina garin makka banda su abu na biyu me yasa Allah yace a jarrabu mata idan sun yi hijira amma kar a jarrabu su waye maza sai malamai suka ce duk hikimar da zaka gano ko zaka fahimta ko zaka fahimta ko zaka yi kaza Allah dai ya ce a jarrabu mata kawai ka dauki wannan a matsayin darasi kawai kar a jarrabu mata hukunci ne na Allah yasa a ƙarshe Allah ce zalukum hukumullahi haka Allah ya hukunta kawai an gane maganar da ke ku wannan kenan to bayan wannan kaga wannan sai ya nuna ada tsakanin musulmi da kafira wacce take ba kirista ba ba yahudiya ba akwai aure ko kun san wani abin mamaki a lokacin da wannan hukuncin yana nan ba a soke shi da wannan ayar ba akwai wani kafiri ana ce masa Abul As ibn Rabi yana aurar yar gidan annabi Muhammadu kaji wani ikon Allah kuma da shi aka taho yaƙin Badr yana mijin ƴar manzon Allah kuma ya taho ya yaƙi manzon Allah ai malam baka san Allah ba kana da aiki billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi mu je mu karanta addinin musulunci fa mu san yadda musulunci ya tsara al'amuran shi fa irin rashin sanin irin waɗannan abubuwan duk shi yasa muka raina addinin dan haka yazo ya yaƙi annabi har ma da aka gama yaƙi aka kama shi cikin furzunonin yaƙi ƴar manzon Allah in ban manta ba Zainab ce ta turo da abun wuyanta akan tana neman a fanshi mijinta annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka gaya mata cewa to ga wanda ta turo da sarka mai tsada tana neman ta fanshi mijinta manzo Allah ya ce to ku duba ku gani in kun ga ya dace ku ba ta shi ku ga bai dace ba kuma kar ku bayar sabai suka tsaya suka yi nazari suka ce tunda dai ƴar manzon Allah ne a tausaya mata a sake shi tunda musulunci bai hana a fanshe shi ba ina fata an gane shikenan aka karba abun wuyan aka ainihin wato fanshe shi ya kama hanya ya tafi an gane maganar da ke ku wannan duka ya faru ne saboda adalci irin na musulunci, wannan addinin shi yake da irin wannan adalci. To amma da wannan kalma wala tumsiku bi ismil kawafir, malamin suka ce aka rusa duk wani aure da aka kulla tsakanin mace mushrika da namiji musulmi. Ina fata an gane jama'a, mun jika fassara waɗannan ayoyin, jikawa muka yi wallahi tallahi. Akwai sauran maganganu masu ɗumbin yawa, ku mana hakuri, in Allah da gobe in mun zo za mu bayani akan sauran gaɓoɓi da suka saura, sannan sai mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya fi mana. Hadha huwa ma indana billahi tawfiqi, wanda muka kuskure Allah abin nan ya fi mana, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, wanda muka kuskure Allah ya fi mana. Akwai wanda suka bada gudunmawa ma a yau, bari mu karanta su a gurguje. Muhammad Kabir ya bada naira 200, sai Yahaya Isyaku ya bada naira 500, sai wani ba suna ya bada naira 2000, sai Ali Isa ya bada naira 1000, sai wani ba suna ya bada naira 200, sai wani shi ma ba suna naira 1000, sai wani shi ma bai sa suna ba naira 1000, sai wani ba suna naira 1500, sai wani ba suna naira 1000, sai Isa Yusuf Dakat ya bada naira 500, sai Aliyu Abdul Aziz Umar ya bada naira 1000, sai Abubakar Sadiq Musa ya bada naira 2000, sai Abubakar Muhammad Muktar ya bada naira 1000, sai Adamu menene Rahinatu Adamu kenan ta bada naira 500, Muhammad Musa Sani ya bada naira 300, sai menene Maharazu Usman ya bada naira 500, Al Amin ya bada naira 300, Kamilu ya bada naira 1000, Sabo Communication Center ya bada naira 2000, sai Sadiya Muhammad ta bada naira 2000, sai Hamza Bako ya bada naira 2000, sai Sani Kangiwa Bashiru ya bada naira 1000, sai wani ba suna ya bada naira 500, sai Bulama Kamsalin ya bada naira 2000, wannan kullun sai ya bada naira 2000. Kamsalin ko Allah ya saka musu da alheri. Sai Abdullahi Ahmad ya bada naira 300, sai wani ba suna ya bada naira 200, sai Sha'ibu Rabi ya bada naira 1500, sai wani ba suna ya bada naira 500, sai Umar Muhammad ya bada naira 1000, sai Jibrin Hamza ya bada naira 1000, sai wani ba suna ya bada naira 3000, sai Usman Adam ya bada naira 200, sai Ali Usman ya bada naira 200, sai Maryam Idris ta bada naira 500, sai wani ba suna ya bada naira 1000, wani hima ba suna naira 1000, sai Mubarak Adamu Haruna ya bar naira 200, sai Alhaji Yahaya Suya ya bar naira 1000, sai Aminu Sa'ad ya bar naira 500, sai Muhammad Sha'ibu Musa ya bar naira 500, sai Maryam ni da iyayena ta bar naira 300, wata baiwar Allah ita da iyayenta naira 300. Allah ya ji kansu idan sun rasu, in kuma suna raye Allah ya hada mu da su a aljanna, kuma ya raba ki da su lafiya. Wani ba suna naira 1000, sai wani ba suna naira 200, sai wani ba suna naira 500, sai wani ba suna naira 500 shi ma, sai wani ba suna shi kuma naira 2000, sai wani ya sa wa iyayensa naira 500, sai Awwal Yusuf naira 500, sai wani bawan Allah naira 500 shi ma, sai ni da mahaifiyata wani ya turo shi da mahaifiyarsa naira 1000, sai wani ba suna naira 500, sai wani ma ba suna naira 100 ainihin wato 5. To sai abinda muka samu a yau naira 59 da naira 700, Allah ya saka da alkhairi. Sai balance din mu na jiya naira 289,620 zuwa yau kuma muna da naira 349 da naira 320, shine taimakon da muka tara na asusun marayu. Ya Allah, waɗanda suka bada wannan gudunmawa, Allah ka maida allura garma, ya Allah. Abinda suka ce, Allah ka maida gurbi mai yawa a cikin dukiyarsu, ya Allah. Duk wanda yake da wata damuwa ko wata matsala, wanda ya sa ya turo wannan sadakar, da wannan turowar Allah ka yaye masa damuwarsa da matsalarsa. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi, abinda muke nema duniya da lahira na alheri Allah ka bamu, wanda muke neman tsarinsa duniya da lahira Allah ka tsare mu gabaki daya. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.